Washington, D.C. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Masu sauraro a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma 6 ga watan Yuli na shekarar 2020 za mu sake duba lamarin fyaɗe a al'umma musamman ma dai na ƙananan yara.
Zara, yau ma dai lamarin na takaici ne.
Wato kusan kowace rana sai an sami rahoton fyaɗe a yankuna da jahohi daban-daban, musamman ma dai a kafofin sadarwa.
To Allah dai ya kyauta, ya ci gaba da kare mana ƴaƴanmu.
Amin Aminatu. To a cikin shirin namu na yau wakili ya sashen Hausa a Kaduna ta sami hira da wasu yaran da aka yi wa fyaɗe masu ƙarancin shekaru. Kuma mun gayyato likita mai kula da halayyar bil'adama da zai yi mana bayanin irin illar da fyaɗe ga ƙananan yara ke haifarwa.
Sannan daga jihar Adamawa an turo mana da rahoto akan wannan batu. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Saurare yanzu bari mu fara da rahoton da wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa ya turo mana akan wannan lamari da ke ta kamari.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Adama CP Olumbenga Adeju ya nuna takaicinsa ne game da yadda yanzu cin zarafin mata da ƙananan yara ke karuwa a jihar Adamawa. Batun da ya ce ko dole ne ma a tashi tsaye. DSP Suleiman Yahanguroje kaga kirin na 'yan sandan jihar Adamawa ya komin karin haske game da waɗannan masu fyaɗen da aka kama.
Daga ciki akwai mai shekara 45 wanda ya yi ma yara ƙanana guda 2 fyaɗe, inda mai shekara 9 da kuma mai shekara 11 ya ba su kuɗi naira 50-50 domin ya yi fyaɗe da su. Sannan kuma an yi nasara ya yi fyaɗe da su din, amma dukkan waɗanda aka yi fyaɗe da su muka garzayo da su zuwa asibiti, inda likitoci suna musu jinya na musamman. Sannan akwai daga ciki mutane guda 5 in ka gansu suna nan tare da mace a cikinsu. To ita wannan mata ita ce sanadiyan da ta kirawo wata ƙawarta inda ya yi mata yaudara da taraka ta zuwa wurin saurayinta. Ita kuma cikin yadda da mutuntawa ta raka ta, ashe ma haɗin baki ne da saurayinta din a kawo mata kaita domin a yi mata fade. Kuma ya ta ɗauke ta suka je har wani wuri a nan Gerio, ƙaramar hukumar Yola ta Arewa, inda saurayin ita ƙawarta ne sai suka kirawo samarai kamar guda 9, inda dukansu sun yi amfani da ita da ƙarfin siya. To wannan abu ne wanda binan take ta gaya ma rundunan 'yan sanda, inda muka ɗauki matakai na gaggawa. Sannan muka kama maza 4 da kuma ita, tunda ita ce suka yi haɗin baki domin su yi mata wannan fade. Har ila yau kuma za ka ga mutane 4 wanda su kuma an kama su ne sanadiyan yi ma yara ƙanana ludu, domin akwai sun yi ma wani yaro mai shekara 7 kuma wannan ludu da suke yi. To har ila yau dai ba za mu taɓa bari ba, kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa gaba za mu ci gaba da kama wayanda suke aikata irin wayannan abubuwa domin mu gurfanar da su gaban Congress.
To ko me wanda aka kama za su ce game da abubuwan da suke aikatawa?
Sunana Musa Ibrahim, akan ludo. To ni dai amini ne, kuma da aka mini yayi shekara biyu da ya wuce. Sai ina kallon wani film, wani yaro yana zaune kusa da ni, sai na rungume sa. Na rungume sa mun muna kallon, sai na fara masa ta gaba, sai ya ce bari ya juya ta baya in masa ko zai fi dadi. Na ce bismillah ka juya. Haka ne abun ya kasance. Kuma nima lokacin da muna kallon, lokacin da na rungume sa, sai na tuna da abin da aka mini shine neman, sai na masa shine aka hada da sarkin matasa na garin mu, shine shi kwai aka min duka, aka yi station na kwana, aka kawo ni nan.
Sai shine akan abin da ya faru akan wata yarinya. Shine mun je mun tafi, na raka ta, na tafi da ita. Na kai ta ramin da zan bar ta tafiya na. Na yi tabbata mai a tsaye ne amma.
Ita ma dai macin da ke cikin waɗannan ƴan fadin, ta ko bane irin rawar da ta taka.
Sai na sa wani yaro sai fitar da ita a cikin ruwa din, sai suka kai ta ta bakin gaba. Da sun kai ta ta bakin gaba kenan. Shine sai ni kuma sai na gudu, sai na saki na je. Sai ɗayan yaron sai ya kama ni, ya rike kondom a hannunsa, wance ɗin an yi aiki da shi. Da an ya zo sai suka ɗauke ni, sai suka kai ni wani kurmi. Shi yaro ɗaya ɗin kenan, ɗayan kuma yana rike da wuka, ɗayan kuma ba rike da wuka. A gujen sai suka je suka fara ni, suka fara amfani da ni.
Kamar yadda ma'alƙaluma ke nunawa, yanzu cin zarafin mata da kuma ƙananan yara ta hanyar faɗi na ƙaruwa ne. Batun da manazarta ke ganin fa dole ne ko a tashi tsaye. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka. Daga Yola a Najeriya.
Wakilin sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta samu tattaunawa da yara biyu da aka yi wafiya.
Ba wai mun kawo muku waɗannan labaran don mu tada muku hankali bane. Muna neman mu ja hankalin iyaye da su ƙara zaki damtse ga al'amuran yaransu. Saboda hakan zai iya aukuwa ga kowane yaro. Muna kuma son al'umma su san halin da ake ciki domin a haɗa kai a shawo kan wannan lamari. Ga Hirar Binta da yaran da ta tuntuɓa.
Kina makarantar goko?
Kajina. Ramari 3.
To, makarantar goko wanda kike yi ko na zaman kanshi?
Na gwamnati.
To, me faran da ke ne a rayuwa wanda ya kawo ki ga muna wannan tattaunawa da ke? An ce kin taɓa samun alaƙa mara daɗi ma wani namiji ya taɓa rayuwar ki ko? Sake ba mu labarin abin da ya faru?
Ina wasana ne kawai sai ya kira ni ya ce, dan Allah zuwan shi mai kati a nan shagon Ibrahim.
Ina zuwa. Kawai kina wasan kirke da sauran yara, kin san shi ne dama?
Ina san sunan shi Kabiru.
Ya alakar ku kike?
Makocin wani.
To ba mu labarin me faru da aka yi?
Muna cikin wasa ne da yara. Kawai sai ya ce, dan Allah dan zuwan shi mai kati a shagon nan, shagon Ibrahim. Sai na ce to, ina ce yana siyo mai, ya ce to kaman shago, ina shago, ina shago, ya ce to shi kenan. Ina zuwa yana siyo mai kati, yana ba shi canjin dam 500 ba ni, sai na kawo yana ba shi canjin kawai, ina ba shi canjin ya ce ya janyo ni kawai. Sai na ce menene, kuma ya kulle shago ya ɗauko wuka a gabana to da zarto, daman shi kafinta ne. Sai ya ce indai na yi wani abu sai ya yanka ni, ina fara kuka, ya ce indai na yi kuka sai ya yanka ni. Kawai sai daman akwai wani abu sunan shi yana aski sai ya ce ya zo daukan kwano a dakin shi zai je ya ci abinci sai ya sauri ya rufe kofar sai ya ce in je labi a can gurin sai na labe sai ya dau kwanon ya wuce sai ya je ya gaya mu babu ya ce
na gaya mu wani
babu kawo mu sai ya gaya mu ya ce ga Kabiru can da Hajara a shagon shi kawai sai ba bai fito he ganni na fito daga shagon sai ba naira 100 sai ce in je in samu canji sai na samu he zan samu he baba ce zo na sai na ce gani menene na ce baba Kabiru ne a can dakin ya gani ya ce wai in zo na siyo mai kati wai in zo kuma ya samu nashi a nawa muna shiga gida lokacin kowa dama ana sai da ice a gidanmu kowa dauko ice ya dinga rukan shi aka dinga rukan shi sannan aka dauko aka kai shi gurin yan sanda su ma suka daka aka sashi a wannan suka rike shi sosai aka sashi a cikin prison
to yanzu ina ina
yanzu an fito da shi sai muka je kotu sai wannan yayin shi kanin shi ya zo shi ne babba sai kanin shi zai ce dan Allah a yi hakuri sai mun ta ce ba za a hakura ba sai aka je kotu sai aka ce an daga yanzu tunda wannan corona ta kawo da yau a cikin satin nan za a je a yanke wannan a yanke hukunci shi ne korona nan ta kawo sai kowa aka sake shi da fredi amma za a kamu sun aka gama
so yanzu yana daya daga cikin wanda aka sallama
ranar masu da ana sake shi sai da kullum lokacin nan da aka yi sake shi yana zuwa layinmu ya yi ta dariyar shi ba abin da ya shafi shi zu
wato baya ma jin tsoro
lokacin ai zaman yana yi
Oh, ake ce ta farko ba? Daga baya ko
akwai
sani ko kuma kin sani?
A'a, mun sani ba. Akwai wani lokacin nan da wata yarinya ɗan karama ce. Kaman wata yarinya ce ɗan karama ne. Ya kullun ita sai ta zo gurin shi kullun sai ranan nan damun ba ita ba shi kadai yake mata ba akwai wani kaman nan ga gidan su sai ga shagon hutan su shi yake kira sallah wastop din nan shi malam wasan koi shi ma yana mata aiko sai ran nan makoli sunan kakarta makoli sai aka zo aka gane sai aka zo gurin mamarta aka da yan sanda aka zo aka kashe magana kofar gidan su
ba kai shi wurin shara'a ba yarinya za ta kai shekara uku hudu mai sunanka kuma shekaran ka nawa
sunana Abdul shekara na 13 dama muna kauye ne da muka zo nan sai dama babana ya rasu sai da muka zo nan sai aka sani a makarantar boko
to ajin ka nawa a makarantar
aji na daya
to me ya aka yi abin da ya faru daga kai na miji an ce kuma wai an wani ya bata maka rayuwa
to dama na san shi ne oganmu ne yana koya mana karet
karatu
dai wasan motsa jiki matar kanin babana ta aike ni ta ce in je in karbo mata DVD shine yace in zo dama yana da keke haka yana ban dani ina zuwa ina dawowa sai nace ya ban in je in sho bindiga irin na wasan nan na sallah ya bani naje na dawo ban samu ba shine yaje yace in kwanta na kwanta kai na kire mun wando yana ta dudduka na hadaki ne ni ban san zai mun haka nan ba
to bayan da kaje din ya ga cewa akwai alamun yana sauye maka tunda dai da sai mun kace shekara ka goma sha ku ai kana dan wayau daga ga alamun cewa yana neman yin wani abu da kai da baka fahimci ko me ba misa baka ihu ba
to ai ni ban san zai yi mun bane da bayan ma da zai mun nayi ta ihu ba kowa a wajen gida ne dai ba kowa a
ciki
amma gama gina shi
amma ba kowa a ciki
ba kowa a ciki da yaje ina ihu daga baya ya gama ya sake ni na fita sai shi ma ya fita ya kulle kofar shi ya tafi
kuma bai ji tsoro ba
kuma yace mun in naje na gaya mu iyaye na in za mu samu sabuwa da shi kuma in naje na yi ma wani ka in je in yi ma wani kuma ka in gaya ma kowa haka yace mu
to ya akai ka gaya a gida din ya akai aka sani
sai da naje gida na gaya ma mama na Ina zuwa gida na gaya wa mama na.
Kana kuka ne ko baka iya tafiya bane?
Ba zan iya tafiya ba da ta ce zo ni ciwo mata batir ta sa a fitilanta. Sai nace mata ni ba zan iya tafiya ba. Nace mun na kira ta cikin daki sai ta shigo. Na gaya mata sai ta cire mun wando ta duba ni. An kai ni asibiti an mun test an ce in dawo bayan wata uku.
To bayan nan ya kake jin rayuwarka? Ka iya shiga cikin yara ka yi wasa?
A'a.
Kana jin ka daban?
Ina ji an tutar da ni kuma ina ta kuka.
Mun ka tuna ya kake ji?
Kawai ina tuna kuka nake yi.
Kuma gashi wannan mutumin ne wanda ka yarda da shi ko?
Kuma gashi na yarda da shi. Shi ne ya kira ni shikenan ya bar ni aikata mun.
Ko yaro ne ko babba ne?
Babba ne. Yana da matan shi guda ɗaya yana da ƴaƴan shi guda biyu. Ko tafiya ba na iya yi lokacin da yamma. Na samu na kasu dan ba na jin daɗi abin ma na tuna da shi yanzu raina yana ɓaci.
Sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga Hirar Binta da likita mai kula da halayyar bil'adama musamman ma dai na kwakwalwa da ake kira psychiatrist a Turanci.
To Mala Aba a matsayinka na masani akan bangaren kimiyyar kwakwalwa da halayyar dan adam, shin me kake gani yake sa manya ko in ce magidanta suke yi wa kananan yara fyaɗe?
Okay, to anamu na manga na masana bangaren halayyar dan adam, mu muna da matakai wanda yake sa cikin manyan mutane suke yi wa kananan yara fyaɗe. Musamman muka dauki bangare daya, muna kiransa da pedophilia. Shi wannan wani dabi'a ne wanda mutane wanda suke yin wani halayya wanda muke kiransa parafilia. Shi wannan parafilia din wani dabi'a ne wanda ake mutane da sha'awa na yasadi da kananan yara ta hanyar da zai gamsar da kanku. Kuma duk masu irin wannan dabi'an muna kiransa da pedophile. Masu shi dabi'ar saduwa da kananan yara kenan. Kananan yara wanda kuma ba wai lallai a cikin mutum yana shekara ƙasa da goma ba, duk shekaran da yake ƙasa da 18 mu a gurinmu wanda age ne. Su kai shekaran da ya zama na kammala hankalin ƙasa.
To a wani yanayin kuma za ka ga bayan an yi mai mutum fyaɗe musamman kananan yaran ko in ce mata sukan shiga wani yanayi. To a ilimin kimiyyar da sanin halayen ɗan adam wani irin yanayi ne wato wanda aka yi wa fyaɗe yake iya shiga ko kuma ƴan uwansa ko danginsa?
To yanayin da wanda aka yi fyaɗe yake shiga yana da yawa. Sai kawai mu zayyano wanda za mu yi. Kamar na farko, ɗabi'un waɗanda aka yi masa fyaɗe a hankalce. Da yiwuwar duk wanda aka yi masa fyaɗe ko namiji ne ko na mace, idan yawancin ka ɗauka aka ce fyaɗe kawai mata ake yin wa, maza ma ana mata fyaɗe. To da yiwuwar kamar mu ɗauki ɓangaren mata. Duk mutum da aka yi mata fyaɗe wanda ke da wanda age kuma yanzu yanzu nake kashe shekara 18 suna kamuwa da wata cuta da nake ce mata BBF a Hausan cutar yoyon fitsari. Kuma wannan cutar sun kan da mace tana sa ta dinga yawan yoyon fitsari na farko, sannan kuma tana kawo yawan jujuwan ciki.
Wato bayan ta yi aure ke
nan? Bayan ta yi aure ke nan, bayan ta yi aure ta samu ciki zai dinga jujuwa. Wata ta tafi ko ke na arga an yi fayalla. Abu na biyu wanda aka yi fadi ne kasance cikin suna sanin jinsin wanda ya masu faɗi in kana mutum in ba kuma mutum ka yi tsaka na namiji ko da yaushe in ka zama ka tsaka shi ta ga duk dalilin wasu ma za daukan mu kuma abun bangaren ma masu ilimin sanin halayen mutum ga nan masu kashi mazaje ko masu kashi maza kila suna da wannan dikin jinin wannan jinsin mazan to wannan dalilin yake ga wanda aka masa faɗi suna din jinsin maza in kuma namiji ne wanda namiji ne kaɗai ma'ana luwaɗi kenan to shi ga yana kin jinin wasu mazan ɗan uwan shi kuma wanda mata ce ma karamin yaro kaɗai shi ma shi ga yana kin jinin wannan jinsin mata abu na uku kuma wanda ga wanda ake musu faɗi ga suna jin ruwan saduwa a lokacin da suke aure idan an samu matsalar mutum ta yi aure tana gudun mijinta ko wani abu makamancin haka to duk kaɗai yana iya haifar da wani haka kuma duk yawanci wanda aka yi musu fa'ai ga saka kasance a cikin bakin ciki na dindindin a bada musamman in ba a bi musu haƙƙinsu ba kamar mu a nan Najeriya za ka ga an yi fyaɗe wasu mun ka ɗauka a ladan cewa a ka a tauna ma asiri yayin ba za ka aure ba ko wani abu to yawanci irin wannan shiga abin na damun ka a cikin zuciya wanda wasu hakan yana haifarwa har su hallaka kansu musamman a Indiya suna yawan da ake ga musu fyaɗe yawanci suna zuwa ce su kashe kansu ma'ana su yi suicide kenan to yana ɗaya daga cikin da abubuwan da yake sa yake yake ga wanda aka yi faɗi suna shiga wani hali ko kuma yake ga mutum ya girma amma takaici da damuwar abin da aka yi mishi a baya yana damun shi ko da yaushe duk lokacin da ya tuna abin sai ya ji hankalin shi ya tashi to duk wannan ɗabi'u ne wanda aka yi faɗi yake kamuwa da su wannan kaɗan ne daga ciki suna da yawa
to waɗansu hanyoyi ko matakai iyaye da sauran al'umman gari za su iya bi don kare 'yan uwansu da 'ya'yansu daga faɗa cikin wannan tarko
to matakan da ya kamata a ɗauka yawanci kamar mu bangaren mu masana ilimin halayyar mutane ko kuma ilimin kwakwalwa yawanci a iya nazarin da muka kowa iya binciken da muka yi wanda ake yi muka yaɗe ba wasu ke musu yaɗe da illa makusantan su ma'ana na kusa da su iya ko abokanan ɗan uwa ko kawunnai ko makwabtaka ko wani abu makamantan haka mafi akasari a cikin kashi ɗari wanda daga an samu wani na waje wanda ba a ma san shi ba ya musu faɗi ya kalilan ne duniya ya ci gani kamar matakan da muke tunanin iyaye ko kuma 'yan mutane wanda suke da 'ya'ya mata ko 'ya'ya maza kamar na faɗa miki da farko ba mata su ake faɗi ba har da maza ya kamata su ɗauka gurin kare 'ya'yansu ya kasance kansu su cimma baƙi ma'ana baƙin fuska in muka ce baƙi a nan muna nufin wanda ba ɗan gida ba kamar ko abokin yaya ko abokin ƙani ya zo sai ka kyale shi da yarinyar ka ko ka kyale shi da yaron ka ya zama yana fara da shi kai ka saka je sun wata kaya da dai to mun lalle a wannan matakin muna ganin wannan bai kamata ba sai zama na kare zama na iyaye sun bar baki suna kuta da ƴaƴan su ko kuma su tura yaro gidan makwabta cewa a je ka an so mun kaza ba san cewa makwabcin nan nasu kila yana da wasu ɗabi'a na pedophilia ma'ana yana da sha'awar ke ga cewa gashi wata gina da iyali magidanci yana da ƴaƴa amma yana da wannan ɗabi'ar ko kuma wannan sha'awar ne ga cewa ya karɓi ƙananan yara to lalle matakin farko da ya kamata ya ɗauka shi ne zama na basu cika sakin ƴaƴansu kala da jiba musamman mu a nan nahiyar arewa ta ke yawanci muna sakin ƴaƴanmu kawai su fito da mataki na biyu shi ne iyaye zama suna sanar da ƴaƴansu munin wannan aikin sun gane cewa in kina da ɗa mace ko kina da ɗa miji lokacin da wani zai kama ka ko kuma ya yi tsora taka ko kuma ya ja ra'ayinka da wani abin sha ko abin kwaɗayi na ka zo ka yi abu makamanci kaza ka yi ihu ko ka yi kuka ta yadda za a zo a kawo maka ɗauki ba san ko kina sauraron ka
ina sauraron ka
iyaye ya kamata su sa ido a kan ƴaƴansu sosai zama na kodayaushe suna tare da ƴaƴan saboda in kika yi la'akari mu a cikin wannan yanki na wake ga wata ma ila in ta fita ba ta san inda take ba wani abu ya faru dai ko maybe mashin ya bide ta ko kuma gashi an kawo mu ne mai fita din sanin hankali da zai da cikin to a ita fita kun ga wannan takaci wanda iyaye ya kamata ka ya zama na suna kula sai abu na karshe shine iyaye ya zama na sun kasance masu biya mu ƴaƴan su bukata in kika ce tana son abu kaza in kina da hali to yadda zaki ke zama kin iya mallaka mata saboda yawanci masu yin wannan dabi'a suna yaudaran yaron a zo su yi tuni a biskit ne a kaza ne sai a ga yaro a shiga da shi inda ke kamata abin da take yake abin da ya kamba abin da ya faru zai faru da yawanci zama iyaye suna biya ma ƴaƴan su bukatu duk lokacin da bukatun hakan ya taso wannan kusan ina ganin cewa a takaice shi ne matakan da ya kamata mu ɗauka gurin tare a yau.
Haka ne. To malam, me zaka ce a game da batun tsangwama ga wanda aka yi mafaɗe din ko kuma al'adar yin shiru a ce kawai a share a yi hakuri?
Eto, don wannan ya zo mana zan yi tafi ruwan dare ba yadda faɗa ka. Yawanci in abu ya faru da kike an ce a'a ai yarin da ta rasa mijin aure ko wani abu makamancin haka. Kuma yawanci hakan shi ke haifar da abin ya zama ne ya yawaita. Wanda yanzu in ita kusan a ƙasa ya zama abinda kowace gwamnati ke koyin daga ta magance ba state government ba har zuwa federal level. In mutane suke ya zama da suna yin magana masu ɗabi'ar fyaɗe da a kama su kuma hakan zai sanya su daina wasu kuma hakan bai sanya su daina ba ƙila ce sun ga cewa za su zauna a gidan yaya cikin gungun. Amma akwai wanda in aka kama su lallai suna dainawa. Haka kuma in ya zama ana yin shiru wanda ibtila'in ya same shi zai dinga jin ɓacin rai a cikin ran shi wanda hakan har zai iya sa idan mutum ya yi atentin mai sosai ma'ana ya kashe kanshi wanda ba mu fatan haka. To yawanci ba shirin ne ya kamata ba in lokacin da aka kama mai fyaɗe ko da ko na kai lallai ɗabi'a ce wadda wani a tana cikin zuciyar shi ne ko da an hukunta shi ba zai yi na. To abinda ya kamata shi ne a kibance shi daga cikin mutane a kai shi inda ya kamata a hukunta shi. To yawanci muna yin kira duk wanda ya zama na aka zai maganan fyaɗe da ba su kashe saboda in ka na abu ya shafe ka kamar mu yawanci nan ɓangaren Allah ke ga ana da ma'ai abu bai shafe ni ba ai ba na ba ne ba ɗana ba ne in bai faru da ɗanka ba gobe zai faru da ɗanka. To ka ji cewa in an taɓa ɗan wani ɗanka aka taɓa shi fyaɗe zai iya faruwa da kowa na ƙara mai wata zai zama na kan yin shiru in zama na ana yin shiru.
Abinda lokaci ba mu damun kawowa kenan yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage da ta gabatar da shirin da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Aminu Buhari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku a kasance lafiya.
Ko kuwa ko ƴar uwa ko wata babban shi ɗinka.